Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan auni lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 5 ga watan Janairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Zahara da kanun labarai.
Kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce Isra'ila ta ƙara haifar da yanayi na kunci ga Falastinawa a yammacin gabar kogin Jordan, inda ta ƙara zafafa kai harhare da kama mutane. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami, matakin da ya ce ana buƙata ne don yin artabu da Koriya ta Kudu da Amurka, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta rawaito a yau Juma'a. Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama ƙadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya.
To kanin labarin kenan, a babin rahotanni za a ji inda aka kwana a karshe kasar da ake yi tsakanin hukumar EFCC da kamfanin Dangote a Najeriya. Shin ko wannan ba zai dada zubar mu Najeriya mutunci ba?
Ba zai jawo ba, sai dai ma zai iya bawa tattalin arzikin Najeriya ta gomashi a nuna cewa gwamnatin Najeriya da gaske take da hana almundana, kuma ba za ta kyale kamfanunuka su yi abin da yake ba daidai ba.
Za kuma aji ƙarin bayani kan martanin da ƙasar Algeria ta mayar ma Niger da sauran ƙasashen da suka fara karkata ga ƙasar Morocco. Za a ji ƙarin bayani kuma kan mummunan harin nan da wasu 'yan bindiga suka kai kan wani babban shago da ke Karu, daura da iyakar babban birnin tarihin Najeriya Abuja. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin Duniyar Amurka wanda Mahmud Lalo ke gabatarwa, inda yau shirin zai tabo ganawar da aka yi tsakanin shugabannin Amurka da na Angola kan batun shimfiɗa layin dogo don taka burki ma China. Za a ji wasu kuma daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yayin da kafafen yaɗa labarai suka mayar da hankali kan yakin Isra'ila da Hamas a Gaza, kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama sun ce Isra'ila ta ƙara haifar da yanayi na kunci ga Falastinawa a yammacin gabar kogin Jordan, inda ta ƙara zafafa kai harhare da kama mutane. Akalla Falastinawa 259 ne jami'an tsaron Isra'ila da matsugunnin Isra'ila suka kashe a yammacin gabar kogin Jordan tun daga ranar 7 ga watan Oktoba, a cewar bayanan Majalisar Dinkin Duniya, idan aka hada da fiye da watanni 9 na farkon shekarar 2023. Kuma kungiyoyin kare haƙƙin Falastina sun ce an kama Falastinawa sama da 4,000 tun ranar 7 ga watan Oktoba da mayakan Hamas suka kai hari kan Isra'ila. Rundunar IDF ta ce ta kama makamai tare da kaiwa mayakan hari, amma mazauna yankin sun ce hakan ba shi da ma'ana idan aka yi la'akari da yadda ake tashi-tashin hankula da barna. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya yi kira da a faɗaɗa ƙera makaman harba makami mai linzami, matakin da ya ce ana buƙata ne don yin artabu da Koriya ta Kudu da Amurka, kamar yadda kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta rawaito a yau Juma'a. Bayanin na Kim ya zo ne sa'o'i kaɗan bayan da Washington ta ce Koriya ta Arewa ta baiwa Rasha makamai masu linzami da na'urar harba makamai wanda Rasha ta yi amfani da su a baya-bayan nan wajen kai hare-hare a garuruwan Ukraine. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya nuna hotunan Kim da 'yarsa Joo-ae suna rangadi a wata masana'antar harba makamai, inda ya kira da ƙara ƙaimi wajen ƙera makaman. Amurka da Koriya ta Kudu sun zargi Koriya ta Arewa da baiwa Rasha kayan aikin soji don samun tallafin fasaha da Rasha ke baiwa Koriya ta Arewa wajen ci gaba da ƙara ƙera makamanta. Koriya ta Arewa dai ta musanta zargin.
To an jima kadan Zahara za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda za a ji halin da ake ciki a kace nake wato kace nacin da ake yi kan matakan da hukumar yaki da almundahana ta EFCC ta dauka kan kamfanin Dangote da dai sauransu daga Kano ga Mahmud Ibrahim Kwari
Maman jami'an hukumar ta EFCC na da alaka da binciken da hukumar ke yi akan tsohon gwamnan babban bankin kasa CBN Mr. Godwin Omefele kamar yadda rahotanni suka tabbatar matakin ya san ƴan Najeriya tofa albarkacin bakin su dangane da makomar kima da darajar kamfanin Dangote da ma kayayyakin da suke sarrafawa to amma da ta gazali Ado Jibrin masanin tattalin arziki da harkokin kamfanoni a Najeriya na cewa
na daidai ba na jin wannan abin da aka yi shi zai taba shafar sarrafa kaya da ayyukan kamfanin Dangote ba da jigilar su da kuma farashin su ba zai shafu ba amma wannan ba zai iya hana kasa shafar kasuwar hada-hada jari da farashin hannayen jarin Dangote ba
al'amar dai na zuwa ne a daidai lokacin da rahotanni ke cewa Alhaji Aliko Dangote mamallakin rukunin kamfanonin Dangote wanda ke da rassa a kasashen Afirka fiye da 10 likafar sa ta yi kasa ta kasancewarsa a tajirin da yafi kowa kudi a nahiyar ta Afirka sai dai Dr. Kabiru Sa'idu Sufi dan kasuwa kuma masanin kimiyyar siyasa tattalin arziki yayi tsokaci
za a iya cewa watakila bai zo da mamaki ba duba da matsalar tattalin arziki da kasar ta shiga da kuma faduwar darajar naira wannan yasa an yi hasashen cewa wannan zai shafi wato daraja ko matsayin masu kudin kasar nan a lissafin da ake yi na duniya sannan kuma in aka duba za a ga bambancin da ke tsakanin sa da wanda ya haura shi a halin yanzu shi Johan Rupert dan kasar South Africa ba bambanci bane mai wani yawa sosai
Baya ga kamfanin Dangote kamfanoni fiye da 50 ne dai hukumar ta EFCC tace tana bincikar yadda suka yi ta'ammali tsakanin su da babban bankin kasa CBN da sha'anin kudin dala da sauran kudaden ketare cikin shekaru 10 da suka shude to ko hakan ka iya ta'azzara makomar tattalin arzikin Najeriya wanda ke fama da mashashara a yanzu Dr. Gazali yayi tsokaci
ba zai jawo ba sai dai ma zai iya ba wa tattalin arzikin Najeriya ta goma shi a nuna cewa gwamnatin Najeriya da gaske take ta hana almundana kuma ba za ta kyale kamfaninnuka su yi abin da yake ba daidai ba wannan zai iya sa wasu kamfaninnukan su zo tunda dama tuntune ana fama da matsaloli na kamfaninnuka suna gugguduwa saboda cin hanci da wasu abubuwa
To amma Dr. Kabiru Sa'idu Sufi ya fayyace dalilan da suka sanya su ba man na EFCC a kamfanin Dangote ya ja hankalin duniya.
Saboda shi ne watakila ya fi kowanne daga cikin su sauran kamfanonin girma kuma watakila ba mamaki shi aka fi yayatawa ba mamaki kuma da shi din aka fara. To wannan ne zai kama gabar da za a ce ko akwai wani abu na siyasa a ciki ko babu to ina ganin kamfanin bashi da dangantaka da siyasa sai dai watakila za a iya cewa in akwai siyasar ta shi wanda ake bincike ce cewa wasu daga cikin abubuwan da yayi lokacin yana gwamnan babban bankin kasa watakila ana hasashen cewa suna da dangantaka da siyasa kamar canje fasalin kudin kasa da aka yi
yayin da masana ke ci gaba da muhawara akan wannan batu an kullun jama'a ya koma kan hukumar ta EFCC domin ganin sakamakon wannan bincike nata akan kamfanoni da kuma tasirin da zai iya yi ga makomar tattalin arzikin Najeriya Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Najeriya
To a gaida Mahmud ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya
Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama kadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya Idan jam'iyya mai mulki ta yi nasara to tabbas zai ƙara ta'azzara dangantaka mai tsami tsakanin ƙasar da China yayin da kuma idan jam'iyyar ƴan adawa ta yi nasara to hakan ka iya dasa alamar tambaya kan manufofin tsaro a tsibirin Fafatawar da za a yi ta zaben shugaban kasa da 'yan majalisa a ranar 13 ga watan Janairu wani babban kalubale ne ga gwamnatin Biden saboda burinta na ganin an daidaita alaka da China a cikin shekarun nan ta 2024. Beijing tana ikirarin Taiwan a matsayin yankinta kuma ta alakanta zaben tsibirin a matsayin zabi tsakanin yaki da zaman lafiya a mashigar tekun Taiwan. Tana gargadin cewa duk wani yunkuri na turawa Taiwan 'yancin kai na nufinta da rikici ne. Gwamnatin Taiwan ta ki amincewa da 'yancin cin gashin kai da China take ayyanawa. Jami'an Amurka na taka tsantsan don gujewa tsoma baki kan tsarin demokradiyya a tsibirin. Shugaban Dakaru na musamman a Sudan, Janar Muhammad Hamdan Dagalo ya ce ya kudura aniyar ganin an cimma matsayar dakatar da buɗe wuta domin kawo ƙarshen yakin da ya addabi ƙasar sa. Sai dai duk da haka ana ci gaba da gwabza fada kuma babu wani ci gaba kan shirin zaman lafiya tsakanin Dagalo da babban hafsan sojin Sudan Janar Abdul Fattah Burhan. Shugaban rundunar sojin Dagalo ya ce dakarinsa na da tsare-tsaren dakatar da buɗe wuta bayan wata ganawa da shugaban ƙasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa a birnin Pretoria a ranar Alhamis.
A gaida Zahar Aminu Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Kamar yadda aka ji, kasar Algeria ta mayar da martani kan ƙara kusantar kasar Morocco da wasu kasashen Afirka ciki har da jamhuriyar Niger suka yi. Daga Niger din ga Hamid Mahmud da labaran.
Shirin raya kasashen Afirka na gudana ne a ƙarƙashin wani shiri ta hanyar wata gidauniya da ke kumshe da biliyoyin kuɗaɗe wanda ya tanadi bayar da bashi ga kasashen da kuma tallafa musu wajen aiwatar da ayyukan raya ƙasa da kuma zuba jari a cikin kasashen. Algeria ta ɗauki matakin cire waɗannan kasashen na Afirka irin su Niger, Mali, Burkina Faso da Guinea da Mauritania bisa zargin su da neman ƙullar yarjejeniyar cinikayya da ta diplomasiya tsakanin su da ƙasar Morocco da ba sa gaba ciji da juna akan goyon bayan da ƙasar Algeria ke baiwa masu neman ƴancin gashin kai da yankin Polisario. Masana harkoki yau da kullum irin su Abdurrahman Dukko na ganin wannan matakin da ƙasar Algeria ta ɗauka zai tasiri akan ƙasar Niger duba da yadda Niger kin ke fama da takunkuman karya tattalin arziki da ECOWAS ta saya mata.
Yankin namu na Sahel musamman kamar ƙasa kamar Mali da Niger sun samu sabuwar alaka da ƙasar Morocco inda an kisa su a cikin kasuwa da kuma irin tallafin da ake iya basu. Wannan abin zai iya kawo tasiri musamman wajen hulɗar da gare mu da Algeria. Tunda ƙasa Algeria da Niger muna da wajen kilometa wajen 1,800 na iyaka na boda musamman cikin wannan yani da muke na yaki da ta'addanci.
Wannan matakin na ƙasa Algeria ya zo ne a daidai lokacin da ƙasar Niger ke neman kulle dangantakar kasuwanci da ita don ta yi amfani da tashar ruwan ƙasar wajen shigo da kayayyaki ƙasar ko fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare. Masanan dai na ganin wannan matakin na Algeria abin a yi taka tsantsan ne.
Lalle babban tasiri zai kawo musamman wajen hulɗar da gare mu ta kasuwanci da muke yi da Algeria ta yau da kullum. Kinan wannan abubuwa da za mu iya samu kamar za a rasa su kamar wani irin abincin da ake kawowa ana shigowa da shi da kaya dai iri-iri wanda ake kawowa da su. Sai mu ce kamar Algeria tana matsayin kishiyar Maroc ce. Kinan duk ƙasar da ke hulɗa da Maroc ba za ta iya samun wata dama ba ko ta samu wani wata alfurma ta ƙasar Algeria.
Jihar Agadez da ke arewacin Nijar da ta raba iyaka da ƙasar Algeria tana daga cikin jihohin Nijar da suka fi cin gajiyar shirin na ƙasar a ɓangarori da dama. To sai dai ƙungiyoyin fafutuka sun bayyana cewa akwai buƙatar hukumomin ƙasar na Nijar su biya hanyoyin da suka dace.
Tallafin da waɗansu abubuwa da Algeria take mana. Yau in ka duba ka gani mu dai yawanci abubuwan da muke sarrafa da abubuwan da muke aiki da su da waɗansu abubuwa wanda yake muna rayuwa da su duk yawancinsu daga cikin hannun wajen Algeria suke zuwa. Kene in Algeria ta ce ta dakatar da waɗannan abubuwan da wani tallafi da abubuwan da take gaskiya muna cikin matsala. Gwamnati duba ya gani ta samu hanyoyin da za a shiga shi ma ya mana tsaye masa kan wuggata yadda Algeria take so ta yi.
Kawo yanzu dai gwamnatin mulkin sojan Nijar ba su ce komai ba kan wannan matakin na ƙasar Algeria ba. Hamid Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To gaida Hamid daga Niger kuma bari mu saki komawa Najeriya inda za a ji karin bayani kan harin nan da wasu ƴan bindiga suka kai wani babban shago a Karu dake jihar Nasarawa amma kusa da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda har mutane hudu suka mutu. Hassan Maina kaina gare ka.
ƴan bindigar sun kai Samamene a wani babban shagon da ake matukar hada-hada dake yankin karamar kumar Karu a jihar Nasarawa dake dab da Abuja babban birnin tarayyar Najeriya inda shigar su ke da wuya suka bude wuta take kuma suka halaka mutum hudu abin kuma da ya karata da hankalin mazauna wannan yanki. Kakakin rundunar ƴan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel ya min karin bayani.
Mun samu rahoto cewa wasu ƴan bindiga sun shiga wani shago kuma sun bude wuta akan wasu masu tsaye a shago. Da aka samu rahoton kwamishinan ƴan sanda CP Umar Shehu na Dada PSCMNI a gurguje ya tura ƴan sanda zuwa gurin da isowansu sun ga mutum hudu a kwance aka ibe su zuwa asibiti. Likita ya kuma dube su ya kuma bada na'am cewa rai ya riga ya fita. Aka kuma aje su a asibitin, wato a mortuary din asibitin.
A cewar kakakin ƴan sandan kawo yanzu tuni bincike yayi nisa.
Shi kwamishinan ƴan sandan ya turo mataimakinsa na sashin bincike, wato Deputy Commissioner of Police in Charge of State Criminal Investigation Department, ya turo shi zuwa gurin da mutanen sa dan su ci gaba da bincike. So yanayi da ake ciki kenan, ana kan bincike.
Dr. Yahuza Ahmed Getso mai sharhi ne kan sha'anin tsaro.
Shi wannan hari da aka kai a shago a Maraba a yankin jihar Nasarawa, don da abin da aka fi sani shine ana samun kwakwan laifuka a watanni na uku na karshen shekara wanda ake cewa to Ember months. To amma sai gashi wani abu ya zo, sabon abu ya faru a cikin watan Janairu na sabon shekara wanda ba a cika samun irin waɗannan abu haka ba. Akwai rauni matuƙa daga bangaren jami'an tsaro duk da yanayin cinkoso da ake da shi na yawan ababen hawa da yawan al'ummu da wannan yanki yake da shi. An zo an iya aikata irin wannan laifi har sun yi nasarar kashe mutane har guda hudu, kuma sun dauki abubuwan da suke bukata kuma har sun tafi. Yar manuniya tana ƙara nuna ƙara lalacewar al'amura na tsaro waɗanda suke ƙara tinkarar wato binnin tarayya Abuja.
Ƴan sanda a jihar dai na ƙara neman haɗin kan jama'a don inganta sha'anin tsaro a wannan yanki.
Muna kira ga al'umma jihar Nasarawa, aikin tsaro ba dai aikin ƴan sanda kaɗai ba. Muna roƙo su bamu haɗin kai gurin bamu information.
Kakakin rundunar ƴan sandan jihar Nasarawa DSP Ramhan Nansel, jihar Nasarawa dai na ɗaya daga cikin jihohin tsakiyar Najeriya da ke fama da kalubalen tsaro iri-iri. A baya dai an taɓa sace tsohon mataimakin gwamnan jihar, an kuma sace wasu ɗaliban jami'ar gwamnatin tarayya da ke babban birnin jihar, da kuma ƙarin wasu ɗaliban firamare a wani ƙauyen jihar. An taɓa sace shugaban ƙaramar hukumar Kefi, sannan ko a farkon wannan mako ma an sace shugaban ƙaramar hukumar Akonga. A kuma dai wannan rana ne aka kai wannan farmaki a wannan babban shago. Jami'an tsaro a Najeriya dai na cewar na iya bakin kokarinsu domin shawo kan matsalar tsaro a sassa daban-daban na ƙasar. Kokarin da masana ke cewa bai isa ba. Hassan Maina kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To gaida Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin Duniyar Amurka. Yan makonnin da suka gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin takwarar aikinsa na Angola Joao Lourenço a ofishinsa na Oval da ke fadar White House, inda shugabannin biyu suka tattauna kan aikin layin dogon da Amurka za ta taimaka wa Angola ginawa a wani mataki na yin gogayya da ƙasar China da wasu ke ganin tana kokarin yin kaka gida a yankin nahiyar Afirka. Aikin da ke fatan zai laƙume dala biliyan ɗaya. Yau batun da shirin na Duniyar Amurka zai mai da hankali a kai kenan. Sunana Mahmud Lalo. Madalla. To kamar da wasu suka ji a farkon shirin, a yan makonnin da suka gabata ne shugaban Amurka Joe Biden ya karbi bakuncin takwarar aikinsa na Angola Joao Lourenço a ofishinsa na Oval da ke fadar White House, inda shugabannin biyu suka tattauna kan aikin layin dogon da Amurka za ta taimaka wa Angola ginawa a wani mataki na yin gogayya da ƙasar China da wasu ke ganin tana kokarin yin kaka gida a yankin nahiyar Afirka. an yi hasashen aikin zai lakume dala biliyan 1. Aikin layin dogon kuna jirgin kasa zai tashi daga tashar jirgin Angola mai arzikin mai inda zai ratsa tsakiyar nahiyar Afirka. Shugaba Biden ya yi lalemar habin da shugaba Lorenzo a wancan lokacin da ya kai masa ziyaran. Biden ya yi nuni da tabbar da yawa Lorenzo a ofishinsa na Oval a matsayin wata alama wacce ke nuni da yadda Amurka take da kyakkyawar manufa ga nahiyar Afirka.
America is all in on Africa.
Biden ke nake cewa kamar yadda kuka ji na faɗa a baya Amurka ta bi kufa ne akan nahiyar Afirka. Sa'a guda da shugabannin suka kwashe suna zantawa yayin ziyarar ta watan Nuwamba da ya gabata. Ta mai da hankali ne kan ginin layin dogon da Amurka za ta ɗauki nauyi a Angola wanda zai tashi daga ƙasar mai arzikin mai ya nausa can cikin tsakiyar nahiyar Afirka. Inda China da Amurka suke gogayya kan albarkatun da ke yankin. Layin dogon zai ratsa ta kudancin Congo mai fama da rikici, ƙasar da ke da arzikin ma'adinai, ya kuma nausa zuwa Zambia wacce ita ma take da arzikin ma'adinai kamar na kofa. Ƙasashen biyu wato Amurka da Angolar sun amince su yi wani taro a wannan shekara ta 2024 inda za su mai da hankali kan samar da makamashin wuta. Kamar irin tattaunawar da Amurka ta yi da Najeriya a baya.
Por tanto, el movimiento americano
como Shugaban Ransa kenan yake cewa duk kofar da Amurka ta yi a fannin hanyoyin sadarwa na zamani da samar da tsaftacen makamashi alama ce ta irin taimakon da take yi. Saboda ire-iren waɗannan kayayyakin more rayuwa za su taimaka ba Angola kaɗai ba, hadda ma lokacin nahiyar Afirka. Murya Amurka dai ta tambayi hukumomin White House kan wannan tallafi na dala biliyan 1 da za a taimaka wa ƙasar Angola yadda zai wakana duba da cewa Congo na fama da rikici. A yayin da ke kallon shugaba Lorenzo a matsayin jakadan zaman lafiya na ƙungiyar tarayyar Afirka, kakakin majalisar tsaron Amurka na ƙasa John Kirby bai faɗi matakan da gwamnatin ta Biden take ɗauka ba wajen ganin ta taimaka wa Lorenzo a yankin mai fama da rikici inda al'amura ke ƙara dagulewa. Sanadiyar shugabannin da suka ki sauka a mulki waɗanda suke da tarihin take haƙƙin bil'adama, walwalar al'umma da yin fatali da tsarin demokuraɗiyya da kuma yin katsalandin a al'amuran junansu. Sai dai ya ambaci tsare-tsaren Biden kan samar da ababen more rayuwa a yankin.
President's very excited about this. This is a
shugaba Biden ya kasance mai cike da farin ciki kan wannan. Wannan babban al'amari ne a shirin na PGI wanda zai taimaka wa kasashen masu matsakaicin ƙarfi don samu hanyoyin zuba jari kan kayayyakinsu waɗanda za su samar da ayyukan yi su bude kofofin ƙarfafa tattalin arziki a duk yankin kudancin ƙasashen da ke yankin Sahara a Afirka. Saboda haka abin farin ciki ne. Za mu cigaba da bibiya don ganin tabbatar da cewa an aiwatar da shirin.
So it's very exciting and we're gonna keep pushing forward with it.
Masu fashin baki dai sun ce nasarar wannan aiki na layin dogo zai ta'allaka ne kan samar da dawwammamin zaman lafiya a Congo wacce ta yi zaben shugaban ƙasa da Felix Tshisekedi ya lashe a wa'adi na biyu sakamakon zaben da 'yan adawa ke kalubalanta a yanzu. Michael Walsh jami'i ne a cibiyar bincike kan harkokin ƙasashen waje.
There's going to be a need to cooperate while also competing with China.
Yace a samu haɗin kai a kuma yi gogayya da China domin samun nasara a aikin layin dogon. Ina kuma ganin abin da ke faruwa kenan a bayan fage da China. Wannan aiki ya hada da gogayya a wani gefen da kuma haɗin kai a wani bangaren.
Competition and to some extent is going to probably be cooperation.
Murya Amurka ta tambayi abin da Biden ya ce dangane da zargin ayyukan cin zarafin bil'adama da ake yi a kan Lorenzo.
We never shy away from talking about.
John Kirby ke ne ke cewa ba mu guje wa yin magana akan abin da ya shafi take haƙƙin bil'adama. Shugaba Biden ya yi ta ɗago wannan batu yayin ganawar ta su. Masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin duniyar Amurka na wannan makon sai kuma ni makon idan Allah ya kai mu. Za mu da Julie Leather Gresham da taimaka wajen hada shirin. Sai Anita Paul ta hada asalin rahoton. Ni Mahmud Lalo nake cewa ai hutun ƙarshen mako lafiya.
Ta gaishe ka ga kadan kuma yanzu daga cikin ayoyin da masu sauraron mu kan turo.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Garba Nahali kan Bankebbi Najeriya yace muna fatar gwamnatin Tinubu za ta tsaya kai da fata wajen ganin tsohuwar ministan jinkai a gwamnatin Buhari Sajiya bata ci banza ba na kwashi kudaden bayan Allah ta azurta kanta da mai gidanta da fatar Allah ya ci gaba da tona asirin duk wasu barayin birin gwamnatin Buhari sai kuma sakon farfisa Muhammad Zaharuddin Kakami Sau Assalam DOA Hausa ku bani dama in yi tsokaci akan yadda ake cece ku ce akan takardun shedar karatu na gaba da secondary a Kotonu wanda wani dan jarida ya yi mata tsirara a Najeriya wajen nuna rashin ingancin ta hakika dama karatu a kasashen waje ba na dan talaka bane yawancin masu karatu a kasashen waje mafi yawa yaran masu mulki ne a cikin yan kwanakin nan na wani lokaci ne za ku ji sun inganta ta Allah ya kyauta amin sako na kashe da lokaci zai ba mu damar karanta muku a yau ra'ayin ka ne Tanimu Ido Zangon Buji daga karamar hukumar dutsen jihar Jigawa yace assalamu alaikum VOA Hausa ko shakka babu zai wuya mu iya mantawa da shekarar 2023 duba da irin kalubalen da muka fuskanta a cikin ta kama daga cire talafin man fetur da ya jefa dubban ƴan kasar cikin matsin rayuwa da kuma matsalar tsaro da ta yi sanadiyar salwantar rayukan mutane sama da 2008 baya ga raba dubban mutane da mahallansu daga ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen dukkan matsalolin da kasar mu Najeriya ke fama da su to mun gode ku ci gaba da aika mana da sakonninku mu kuwa samu karanto gurgudu ya abin da ya sauka
to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai an manfa'a ta dace
Jami'ai sun ce an sako dan wasan Afrika ta Kudu Oscar Pistorius daga gidan yari bayan da ya cika sharuɗa na samun sassauci kuma yanzu yana gida Ma'aikatar gyara halinka ta tabbata bayar da ƙarin bayani kan sakin Pistorius ba sanarwar ta zo ne da misalin karfe 8:30 na safe abinda ke nuni da cewa jami'ai sun saki fitaccen dan wasan tseren gasan Olympics a farkon sa'o'in ranar Juma'a Pistorius mai nakasa a kafafunsa ya shafe kusan shekara 9 bisa laifin kashe budurwarsa Reba Steenkamp a ranar masoya ta duniya a shekarar 2013 an yanke masa hukuncin daurin shekaru 13 da watanni 5 a gidan yari an amince masa da a yi masa afuwa a watan Nuwamba manyan masu laifi a Afrika ta Kudu kan samu sassauci bayan sun cika akalla rabon wa'adin hukuncin da aka yanke musu Shugaban Dakaru na musamman a Sudan General Muhammad Hamdan Dagalo yace ya kudiri aniyar ganin an cimma matsayar dakatar da bude wuta domin kawo ƙarshen yakin da ya addabi kasar sa sai dai duk da haka ana ci gaba da gubza fada kuma babu wani ci gaba kan shirin zaman lafiya tsakanin Dagalo da babban hafsan sojin Sudan General Abdul Fattah Burhan Shugaban rundunar sojin Dagalo yace dakarinsa na da tsare-tsaren dakatar da bude wuta bayan wata ganawa da yayi da shugaban Afrika ta Kudu Cyril Ramaphosa a birnin Pretoria a ranar Alhamis. Bai bayyana ko yaushe zai gana da Burhan ba bayan da manyan hafsan sojin kasar suka amince a watan da ya gabata da ganawar gaba da gaba. Zaben Taiwan wanda za a gudanar nan da mako guda zai iya zama kadangaren bakin tulu ga hukumomin Washington ta fuskar diplomasiya idan jam'iyya mai mulki ta yi nasara to tabbas zai ƙara ta'azzara dangantaka mai tsami tsakanin kasar da China yayin da kuma idan jam'iyyar ƴan adawa ta yi nasara to hakan na iya dasa alamar tambaya kan manufofin tsaro a tsibirin
To masu sauraron mu da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogo Najeriya da Niger wanda yayi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Zahar Aminu Fage da ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Julie Lagos Gresham da kuma engineer mu ta yanzu Sayyida Hamdu Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.